سيدنا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan dare. Yau muna Alhamis, daren Juma'a 4 ga watan Ramadan, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445, wanda kuma yi daidai da 14 ga watan 3 hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatun mu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Idan ba manta ba, jiya muna cikin aya ta 9 cikin wannan sura mai albarka, suratul kahfi. Za mu tashi a wannan aya ta 9 mu kadisa abinda muka fara karantawa jiya na sababun nuzul da Imam Tantawi ya kawo cikin tafsirin shi na kissan ashabul kahfi. Kafin nan akwai tambaya guda daya, yana tambaya dangane da hukuncin ko kuma menene abin da ya inganta na abin da ake karantawa a sallar witiri. Idan aka yi raka'a 2 aka yi sabbi da kuliya, a raka'a ta 3 ya ga wasu limamai suna karanta qul huwallahu ahad ita kadai, wasu kuma suna karantawa da falaki da nasi. Haka ne ko? Sai ke tambaya menene abin da yafi inganci. To dan gane da abin da yafi inganci a masaba mu ta malikiya, lalle ana karanta qul huwallahu ahad da falaki da nasi. Za ka dulle ta tafan mu na fiqhun gida, shine abin da aka rubuta a ciki. Amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun nuna cewa hadisi mu'awizataini hadisi ne mai rauni. Hadisin da ya inganta shine hadisin qul huwallahu ahad. Ina fata an gane. Shi yasa al-Imam Ibn Qudama cikin al-Mughni yace wa yastahabbu an yuqra fi rak'ati al-witri ath-thalatha fi al-ula bisabbih wa fi ath-thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi ath-thalitha qul huwallahu ahad wa bihi qala ath-Thawri wa Ishaq wa ashabu ar-ra'i. Yace an fi so a karanta a raka'a farko sabbi, a raka'a ta biyu kulliya, a raka'a ta uku a karanta sabbi a qul huwallahu ahad. Yace wannan shine maganar Imam Thawri, Sufyan Thawri kenan, da Imam Ishaq ibn Rahawiya da kuma ashabu ar-ra'i, wato masaban Hanafi kenan, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i da Imam Malik Allah musu rahama sun ce ana iya karanta kulliya a sabbi kulliya qul huwallahu ahad da falaki da nasi. To an tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal dangane da wannan matsala, aka tambaye shi aka ce mai sallan witri zai karanta falaki da nasi? Kala yace ba zai karanta ba, saboda abin da yazo a ruwayi na Aisha tace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil rak'ati al-ula bisabbi hisma rabbikal a'la. A raka'a farko yana karanta sabbi, wa fi thaniya a raka'a ta biyu kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun, tace wa fi thalitha qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. To wannan shine hadisin da aka ce da'if, hadisi ne na Ibn Majah Allah kara masa yadda. Akwai ruwayar Ubay ibn Ka'ab wanda shi ma Ibn Majah da Abu Dawud sun ruwaito, a ciki Ubay yace yana karanta qul huwallahu ahad. Arwaito irin wannan daga Abdullahi bin Abbas yana cikin Ibn Majah, suka ce hadisin Ibn Majah wanda aka ruto daga nana Aisha, Imamu Ahmad da Yahya bin Ma'in da Yahya bin Ayyub duk ainihin sun ce hadisi ne mai rauni. Ala ayyi halin, abin da yafi sunna shine karanta qul huwallahu ita kadai. Idan mutu ya kara falke da nasi ma sallan tayi, shine abin da yake da muhimmanci mu gane. Ina fata an gane. idan ba kai shafa'i da witiri raka'an farko karanta alam tara raka'a ta biyu kai li ilafi raka'a ta uku kai inna dina shafa'i da witirin ka yayi ina fata an gane bai daga cikin abin da zai bata sallah ko a ce tayi ko bace ba mu gane wannan abin da kyau mustahabbanci ne karantawan amma in ka karanta wasu surori ma daban sallan tayi an fahimci na abin da ke zaga wasu malami ba sa ma karanta wannan zaga suna shigar da karatun su na witiri ana tarawihi cikin shafa'i da witiri dan su samu karatu da yawa in suna da target din sauka ko kuma su samu ne karatu da yawa to saboda haka mustahabbi ne karanta waɗannan abubuwan sabanin kuma ingancin hadisin a karanta kulli a qul huwallahu ahad ko da falaki da nasi wannan ba abu ne da za a ta da jijiyan wuya akan shi ba insha Allah ina fata an gane ire-iren waɗannan masayil din ba a daukar zafi akan su ina fata an gane idan kai sallah tayi in baka yi ba ma sallah tayi ko ina dina ka karanta sallah tayi abinda ke wajibi a sallah shine karanta fatiha ina fata an gane duk suran da za ka kara ba wajibi bane ba shi yasa duk wacce ka karanta ko aya ɗaya kai ma sallah tayi ina fata an gane Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tashi akan aya ta 9 mai Allah ya ce
am hasibta anna ashabal kahf warraqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah
in ba manta ba jiya mun fara karanta asbabun nuzul da malamin tafsirai daban-daban suka ruwaito wanda Imam Sayyid Tantawi rahmatullahi alai ya ainihin yi talqisin su ya kawo su a cikin tafsirul wasit Allah mishi rahama jiya mun karanta cewa kafiran makka sun yi taro suka aika wakilai guda biyu zuwa madina daga ciki akwai an-nadr ibn al-harith akwai kuma uquba ibn abi muayyid suka tura su wurin kafiran makka cewar ku je ku tambayo mana malaman yahudawa dan su suna da ilimi na littafai wanda mu ba mu da shi ku tambayo mana su cewar ku ba su labarin manzon Allah ku siffanta musu siffofin shi ku ce ga da a wanda yake ya ce shi annabi ne ana masa wahayi ana masa abu kaza ku je ku samo mana amsa daga wurin malaman yahudawa a madina kun san madina gari ne da yahudawa suka zo suka zauna da kuma ta'ifa da waɗansu wurare saboda sun karanta a cikin at-taura labarin aihon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka faɗi yankin da zai rayu bari ku ga wata hikima ta Allah subhanahu wataala Allah sai ba da labarin annabin ƙarshen zamani sai faɗi inda zai rayu yace wurin da zai rayu wuri ne rike da ni'ima akwai shuke-shuke na dabinai ina fata an gane a nan wannan annabin zai rayu to yahudawa suna da ilimi sai suka bincika a ainihin kasar kaman a ce Saudiya a yanzu ina ne yake da wuri mai ni'ima da shuke-shuke na bishiyar dabinai sai suka ga Madina da Taifa ina fata an gane sai suka dinga hijira suna komawa can wajen a aife shi a cikin su shine hikimar su ba wadan su je su yi imani da shi ba ya zamo su za su haife shi saboda wurin yahudawa ba sa rayuwa kuma sun ga an ce a can wannan annabin zai rayu to bari mu koma can dan mu haife shi saboda sun saba duk annabin da ya zo a cikin su yake zuwa mafi yawan annabawa suka dinga hijira suna komawa can amma ku kalli abin da aka ce zai rayu a wuri kaza ya sha babban da za a haife shi a wuri kaza kun gano wannan abin da kyau a yi aifanka a wani wuri kuma ka rayu a wani wuri daban suka dinga hijira suna koma madina da Taifa da aka tashi aka haife shi a makka cikin kwazo zaban dutse gari mai manya-manyan duwatsu suka ce ƙarya ne ba shi bane ba amma kuma da suka gan shi duk siffan da ke cikin at-taura suka ya tabbata a gare shi domin duk bai yahude in dai mai ilimi ne da ya ga manzon Allah ya san shi bai bukatan a ce masa ga annabi shi yasa a lokacin da baffan shi Abu Talib mahaifin Sayyidina Aliyu da su Ja'far da ya dauke shi ya fara fita da shi kasuwanci zuwa kasan Sham to wuri ne da akwai Yahudawa duk malamin da ya ganshi sai ya ce wannan shine annabin karshen zamani saboda duk siffofin shi sun karanta yana da abu kaza yana da abu kaza yana da abu kaza suka ce shine hasali ma akwai inda aka je ana sauke kaya ga ana zafin rana annabi ya duba ko ina babu inuwa duk inda yake da inuwa mutane sun cika wurin sai ya hango wata bishiya wacce ta mutu babu ganye a tattare da ita sai annabi ya je zauna a jikin bishiyan ka san idan ta tsaya haka za a dan samu dan inuwa haka sai ya je zauna a wurin saboda zafin rana da ake annabi na zama a wurin cikin ƴan mintuna sai ga bishiyan ta koma dan yashar kaf ta yi ganye ta lullube shi ashe akwai wani babban malamin Yahuda yana zaune yana kallo yace dama ya karanta cewa wannan bishiyar duk wanda ya zauna a jikinta ta yi ganye shine annabin karshen zamani ke sa shi kullun yake sa ido a wurin yaga waye zai zauna a samu wannan abu sai yace wannan saurayin da waye zo garin nan aka ce ya zo ne da dan uwan shi wane yace a kira mai shi aka kira shi ya kace da wannan yace dana ne yace to maza ka koma inda ka fito dashi dan wannan shine annabin karshen zamani in ba haka ba Yahuda za su kashe shi saboda hasadan bai fito daga cikin su ba ina fata an gane to suna da wannan ilimin to shine su kafiran Makka sun san Yahuda na da ilimi suka ce to ku je ku tambaya mana ya labarin wannan mutumin suka je suka musu bayani suka ce to siffofin da kuka faɗa dai lalle ya tabbata shine amma ga tambaya guda uku ku je ku mishi duk in ya ba ku amsa shi annabi ne in bai ba da amsa ba ku shi ba annabi bane ba daga cikin tambayoyin suka ce ku tambaye shi labarin waɗansu samari da aka yi a wani zamani da suka bar garin su na aihuwa suka tafi jeji suka shiga kogon dutse suka buya saboda gudu da imanin su na biyu ku tambaye su game da rajulun tawaf wani mutum da ya yawon duniya ya je karshen duniya ta gabar da karshen duniya ta yamma ku je ku tambaye labarin shi ya wannan mutumin mai sunan shi na uku ku tambaye shi dangane da ruhi ya ba ku labari game da ruhi wannan tambaya uku in ya ba ku amsa fattabi'uhu to ku bi shi fa huwa nabiyyun mursal wa illa fa huwa rajulun mutaqawwalun in bai ba da amsa ba mutum ne mai kirkiro ƙarya an-nadr ibn al-haris ya dawo da shi da uquba ibn abi mu'ayyid suka zo madina suka makka suka gaya wa kafaran makka to fa gashi a sami din da aka bamu ya za a yi suka ce mu je mu tambaye shi manyan kafirai su abu jahale su waye suka dabi to ya kai mai wahayi muna da tambayoyi suka ce ya muhammad saboda ba ladabi suka karanta mishi tambaya guda uku sai ya ce da shi ya ba su amsar da cewa sa ujibu kum gadan ku dawo gobe zan ba ku amsa walam yastathni walam yaqul insha Allah annabi sai ya kuskure bai ce insha Allah ba ko kuma Allah ya mantar da shi dan kawai ya karantar da al'umma dan wani abu yakan faru da annabi dan a karantar da mu ne ina fata an gane kamar rafkanon da annabi ya sallah ya sujjada kabli da ba'di Allah ne yasa haka ya faru dan ya karantar da mu da an turo shi ne dan ya karantar da mu ko ba haka ba to in bai rafkanon ba za mu san hukuncin rafkanuwa ba za mu sani ba amma kai zaka ci yafi karfi ne rafkanuwa a sallah dan yafi karfin shedan an gane ko sannan kuma shi masara da shinkafa ba ta gaban shi ko ba haka ba wani ce mafi yawan limamanmu da suke rafkanuwa yau ce kawai yace ka taba ga anya rafkanuwa a Ka'aba ko a Madina ce ba mu Allah ya sa mu dace to shine sai malam yace wa makatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 15 lailatu annabi sai da zauna kwana 15 ba wahayi kaga jarrabawa ko ka sani ko kai waye sai Allah ya jarrabe ka in har zai jarrabi annabi da sauran annabawa ina gani ko kai banzan bazara karan kadamiya in an kwatanta mu da su ina fata an gane to idan Allah zai jarrabi annabi ashe ka shirye kai ma zai jarrabe ka wannan jarrabawar ba wai Allah ba ya san ka bane ko yana Allah ya tsane ka a watakila ma kawai so yake baka lada mai yawa domin akwai waɗansu daga cikin bayi da Allah yana so ya kai su wani matsayi a gidan aljanna ba su da aikin lada mai yawa da zai kai su sai Allah ya tajarraba su suna hakuri dalilin wannan sai kai su wannan matsayi Allah ba mu yukuncin jarrabawa to annabi ya zauna kwana 15 babu wahayi la yuhaddithuhu Allahu ilayhi fi dhalika wahayan tabbayin da aka masa ma Allah bai kawo wahayi game da wannan ba kowace irin wahayi ta dina zuwa matsala ta farko kenan ta biyu wala yatihi jibrilu alayhi salam jibrilu mai dina zuwa balle ce akwai matsala fa a gaya wa ubangiji na kaza shi ma sai dai da zuwa dama ai baya zuwa sai da umarnin wa sai da umarnin Allah jibrilu ya dauke kafa ba wahayi ba malaika jibrilu a cikin wannan kwanakin me zai faru hatta arjafa ahlu makkah sai kawai mutanen makkah suka fara yada labari ha ai dama mun ga muku ai wanda yace mu zo gobe yau kwana 3 kwana 5 kwana 7 kwana 10 kawai ƙarya yake mun kure shi ne bashi da ansa kaga annabi ya shiga matsala ka kwatanta idan a gari ana ta gulmin ka ana zagin ka zaka ji duniya ta makunci gaba daya haka ne ko ba haka kai ko a ungon ku aka saka a gaba wallahi sai ka ji duniyar ma ta makunci to balle a ci a gari gaba daya Allah ya raba mu da yan sa ido da munafikai da mahassada Allah ka shiga tsakanin mu da su to annabi haka aka dinga yawo da shi a makka wa qalu suna cewa wa'adana muhammadun gadan muhammadu ya mana alƙawarin gobe wal yau 15 qad asbahna fiha mun waye gari yau kwana 15 babu amsa la yukhbiruna bi shay'in amma sallahu an bi babu labarin tambayin da muka mishi ba ko guda daya wa hatta ahzana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mukthu al wahya an annabi ya shiga kunci da damuwa ya shiga bakin ciki saboda wahayi ya daina zuwa mishi ga kuma labarin da ake wa shaqqa alaihi ma takallama bihi ahlu makka ya shiga cikin kunci da surutan da ake ta yawo da shi a garin makka ana cikin wannan halin thumma ja'ahu jibrilu sai ga jibrilu ya zo min indillahi daga wurin Allah ya zo da me bi suratul kahf kulliha da suratul kahf gaba dayanta dukkan da aka dawo da ita tana cikin manyan surori da aka sauko da su lokaci daya saboda kissan ashabul kahf na ciki kuma yana cikin tambayan da aka yi sannan kissan mutumin da ya tafe shi da Dhulqarnain shi ma yana cikin suran Allah ya kara ma da wadansu duka a cikin suran yace gashi dangane da ruhi kuma aka sako da aya cikin suratul Isra amsan guda uku duka aka bashi mala yace amma fiha ma'atibuhu iyyahu ala huznihi alayhi daga ciki Allah ya ja kunnan annabi ya daina shiga damuwa da kunci dangane da surutun da mutanen Makka suke sannan kuma kada ya kara wani abu ba tare da ya ce insha Allah ba wala taqunan lil shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa insha Allah karka sake cewon gobe zan yi abu kaza ba tare da ka kawo exception cewar insha Allah ba ina fata an gane to Allah ya sauko da suratul kahfi ya ba su amsa dangane da duk tambayan da suka mishi daga nan kuma hankali annabi ya kwanta su kuma suka ji kunya amma tunda yahudawa sun ce in ya bada amsa ku bi shi sun bi shi ba su bi ba kafirci kenan ya ba su amsa suka ce lalle haka ne amma har yanzu dai muna da shawara to shine sai Allah ya ce da shi da ya fara bada amsa Allah ya ce am hasibta am din nan je mun fada tana za bi ma'ana bal kuma ta kasu kashi biyu akwai bal al-idrabiyya al-intiqaliyya akwai bal idrabiyya al-ibtaliyya a wajen malaman larabci in aka ce bal kaman da Hausa kace bari ma dai ko kuma kace ba haka bane to in aka ce bal ba haka bane ita ce idrabiyya al-ibtaliyya tana rushe abin da ya gabata kama a ce kaza 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 ba haka bane sai a kawo wani magana daban kaga an rushe wannan kenan ko kuma a ce kaza 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 bari ma dai a kawo wani bi ma'ana a je wannan labarin haka ne amma ga wani shine al-intiqaliyya kenan to suka ce am din nan tazo ne bi ma'ana bal al-idrabiyya al-intiqaliyya bari ma dai ba wannan ba sannan suka ce ana kaddara mata kuma hamzatul istifhami a ilimin larabci akwai alamomin tambaya guda 11 ana ce da su adawatul istifham shugaba gaba da shine alhamza hamzatul istifham sannan akwai hal akwai mata akwai aina akwai ayyana akwai kam akwai kaifa akwai ayyu su 11 ne ina fata an gane to am sannan sai ka kaddara kuma a am ahasibta anna ashabul kafi shin kana tsammarin ashabul kafi waɗannan ma'abota ko gon warraqimi da arraqimi kanu sun kasance min ayatina ajaban wani abun mamaki dangane da ayoyin mu to anan sai malami suka ce menene arraqim ashabul kahfi da an san shi an san su waɗansu matasa ne da suka shiga kogo zamu kana da tarihin su amma sai aka ce warraqimi da kuma arraqim arraqimi malami sun yi maganganu da yawa ɗaya daga cikin manyan malamai ash-shaykhul muhaddis a cikin adhaful bayan lima'ani wa hidayatul qur'an Muhammad Sani Umar Injil Lemu ya tafi akan cewar ashab ya kaman ya karkata zuwa ga wannan cewan ashabul raqimin nan su ne waɗannan matasan da annabi ba da labarin su guda uku da suka shiga kogo ya rufe da su an san kissan aiko waɗansu matasa ne guda mutane ne guda uku suna tafiya sai hadari ya taso a jiji suka ce mu shiga cikin kogon dutsen nan mu kuya in an gama ruwa mu fita mu ci gaba da tafiya suna shiga kawai dutse ya rufe da su kogo kirif ya rufe a lokacin suka shiga cikin halin kakani kai sai Allah ya kawo musu ya musu ilhama cewar wannan abin da ya faru da mu fa la malja'a wala manja min Allah illa ilayhi babu inda zamu shiga in ba mu koma zuwa ga Allah ba suka ce kowa a cikin mu yace ne wani aiki yayi mai kyau da ikhlasi ya tawassuli da shi roki Allah wannan hadisi Imam Tabarani a Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo shi a cikin Musnad hadisi na 18417 haka Imam Tabarani cikin Mujamul Kabir mujalladi na 2 kissan har Imam Bukhari ya kawo ta an gane ko amma ruwayan Nu'aym bin Bashir ita ne wanda nake magana akai sai suka ce to mu yi tawassuli da ayyukan mu masu kyau ɗaya a ciki ya bada labari wanda kun sani labarin sa shine yana da ƴar uwa mace ta shiga cikin talauci da kuncin rayuwa irin halin nan na yau ta zo ya taimaka mata yace ba zai taimaka mata ba sai ta bata kanshi sai ta bashi kanta tace gaskiya ita ba za ta yi ba in zaka taimake dan Allah in ba zaka taimaka ba sai kai amfani da ni na hakura to ka san talauci bala'i ne mala ta je ta buga sama da ƙasa ta rasa ta dawo gobe ya maimaita ta dawo jibi kullun haka karshe tace to na amince a lokacin da suka kade ta daga ita sai shi ya daki tace wala tafukkal khatima illa bihaqihi tace da shi ittaqilla ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka saka zobe sai da haƙin shi ba tare da haƙi na sadaki na aure ba to kalmar ittaqilla sai da ki zuciyar shi sai tsoron Allah ya kama shi sai ji tausayinta ya dauki duk abin da take bukata ya bata yace ta yi tafiyarta ya hakura to kaga wannan ai karfin imani ne haka da ko ba haka ba yace ya Allah in nayi wannan ne saboda kai ka bude mana kofa mu fita sai dutse ya dan bude kadan amma ba za su iya fita ba sai na biyu shi kuma sai yace ni kuma abin da ya faru da ni shine ina daukan ma'aikata su min aiki wani yazo min aiki na sallame shi yace shi kudin yayi kadan ba zai karba ba ya zuciya ta tafi bar min kudin na dauki kudin sai na sai dabba da ita na daure kawai sai Allah ya sanya albarka ta dinga aihuwa har sai da ya zamto shekara da shekaru bai dawo ba kusan garke guda da ya ji yau subsidy ya buge shi sai ya dawo Bahaushe ya ce fatara mai ta da tsohon bashi sai ya tuna fa ina bin wane bashi bari da ya ce yalla bai ka tuna shekara kaza na taba ma aiki ne fushi ban karbi kudin ba ya ce ina sane da Allah na shiga wani hali ka taimaka ka bani kudin nan sai ya ce da shi to abinda za a yi zo kaga ya je nuna masa tarin dabbobi ya ce kaga waɗannan dabbobin gaba ɗaya naka ne ya ce da Allah ba na zo ne kare na mai hankali ba ka bani kudin nan da na maka aiki ya ce kudin da ka bar min na sai akuya ne ta dinga aihuwa wani sai tinkiya ta dinga aihuwa duk wannan dabbobin naka ne ka kada su ka tafi haka ya kada ya tafi bai bani komai ba ina fata an gane a ƙarshe me ya faru yana tafiya yana waigowa yana kaman wasa yake mishi kaman zai ce dawo haka ya kada sai ya ce ya Allah ni ko ban ce biya ni aikin da na mishi ba kuma yana da right yace to hidiman da na maka ni ma yanzu ka biya ni na kula da su da kiwo da wane ne da sauransu yace idan nayi wannan ne ya Allah saboda kai ya Allah ka buɗa mana kofa mu wuce me zai faru sai dutse ya ƙara budewa an gane ko amma bai kai ko su fita ba gashi suna ganin waje amma girman mutum ba zai kai ya fita a wannan kofan ba wanne ne na uku yauwa na ba ku gari ne to shi kuma kaga akan mahaifiya kadai yayi tawassuli tsaban biyayyen da yake mata yace ya Allah idan ina mata wannan abun ne dan kai Allah ka bude mana kofa mu wuce sai ga wannan dutsen gaba daya ya janye to sai malamai suka ce wannan mutanen sune warraqimi a wannan aya kun gane dalilin ka wannan kisan to hatta shi kanshi Sheikhul Allama Al-Muhaddis Muhammadu Sani Umaru Jiyar Lemo ya karkata zuwa ga wannan idan ka duba a Zahul Bayan littafin shi to amma Aminu Shanqiti Allah mishi rahama ne daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na duniya kuma malamin su Ibn Baz da su Ibn al-Utsaimin da kusan duk manya-manyan malaman da suka rayu a wannan zamani kusan malamin su ne da wasu daga cikin malaman tafsiri a cikin su akwai Sayyid Tantawi ga abinda su kuma suka ci qala ba'dul ulama'i wal zahir suka ce abinda yafi fitowa fili anna ashabul kafi war raqimi da ashabul kafi da ar-raqim da aka faɗa a wannan ayan ta'ifatun wahida abu ne guda daya to menene ar-raqimi din suka ce ar-raqimi shine wani allo ne da aka rubuta tarihin su da sunayen su da shekarun su da lokacin da suka shiga da lokacin da suka fito da lokacin da suka mutu sai aka rubuta aka kafa allon a bakin kogon da suke ci ina fata an gane to wannan zancen yana da karfi kware da gaske in ka kalli kalman ar-raqim ala wazni fa'il ina fata an gane Allah ce kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wama adraka ma illin kitabun marqum to al-marqum ala wazni maf'ul to a larabci aka ce fa'il yana zuwa da ma'ana maf'ul kaman qatil ana nufin maqtul zabih mazbuh ina fata an gane in kace qatil shine wanda aka kashi to ko kace qatil ko kace maqtul duk abu daya ne ko abun da aka yanka ko kace zabih ko kace almazbuh to aka raqim almarqum ina fata an gane wani allon da aka rubuta na bu a jiki to ar-raqim Allah yace ashabal kafi su ashabal kafi war raqimi da wannan allon da aka rubuta tarihin su a jiki kanu min ayatina ajaba kana tsamman suna daga cikin abubuwan mamaki dangane da ayoyinmu to ba abun mamaki bane ba abinda Allah ke nufi shine abinda muka halitta na sama da ƙasa da sirrai da ke ban ƙasa da duwatsu da halittar dan adam da mutuwa da tashi da rayuwa ai wannan abun yafi abun mamaki abinda Allah ke gaya manzon Allah kenan idan su kafire suna mamaki har suna kalubalantanka to halittar sama da ƙasa yafi wannan abun mamaki zuwan dare da rana kullun rana ta fito ta fadi babu ran da aka ce rana ta baci ana gyara ko an taba yi ba taba ba ko aka ce yau an samu matsala dare bai zo ba yana hanya ana gyara dare ya kusa isowa a jira ba taba samu ba haka ne ko ba haka ba babu ran da aka samu a tarihin duniya cewa wani abu wanda yake natural ne ya tsaya da sanyi da zafi da iskan da ke kadawa duk zafin da ake fa iska na kadawa da Allah zai rike iska na minti ne duk duniya sai a mutu zaka ji wani lokaci ana zafi kace iskan ma bata kadawa tana nan tana kadawa ke sa kake numfashi in aka rike ta ba za ka iya numfashi ba Allah kenan to wanda ya nuna maka girman Allah ka kara girmama tauhidi tsakaninka da Allah subhanahu wataala Allah sai ya ce id awal fitiyatu suka ce isdin nan ana kaddara masa uzkur aika ba su labari is awal fityatu a lokacin da wadannan samarin al fitya jam'i ne na al fata al fata shine saurayi ko matashi al fitya kuma jam'i matasa amma kuma al fitya jam'u killa ne za ku wani abun mamaki game da qur'ani su wadannan matasan ba su kai 10 ba su 7 ne da karen su suka zama 8 za mu karanta a gaba to a larabci akwai mufrad akwai musanna akwai jam duk duniya baya ran da yake da wannan sai larabci a ce akwai daya akwai biyu akwai jami duk duniya larabci kada yake da wannan domin ka dauka ko ka ce ni sai ka ce mu haka ne ko ba haka ba babu guda biyu daga biyu abun ne saboda duka mu ne kai ku shi su ko ba haka ba akwai jami'in guda biyu babu wala musa ko akwai ko ne yan jarida babu to amma larabci biyu yana da jami'i musanna zaka ce anta antuma antum kai ku biyu sannan kuma da yawa ina fata an gane kuwa huma hum to anan sai malamai suka ce me yasa Allah yake iz awal fityatu yake kawo jam'u killa a larabci akwai jam'i kuma akwai jam'u killa akwai jam'ul jam'i jam'u killa shine daga 3 zuwa 10 abinda ya kai 3 ya sama amma bai wuce 10 ba shi aka ce masa jam'u killa shi kuma ya kasu kashi 4 a larabci ana ce musu jumu'ul killa akwai af'ila akwai fi'ila akwai af'ul akwai af'al af'ila shine kaman af'ida sannan fi'ila shine kaman ikhwa ikhwatu yusuf ina fata an gane haka fityatun sannan akwai kuma af'ul kaman arjul akwai kuma af'al kaman aqala duk waɗannan jam'i ne na abinda daga 3 bai wuce 10 ba to saboda balagan qur'ani Allah sai ya ce fitiya jam'in daga 3 ne zuwa 10 ina fata an gane saboda shine adadin matasan Allah sai ka jam'u killa ina fata kun fahimci wannan abin da kyau if awal fityatu ka ba su labari lokacin da waɗannan matasan wanda adadin su daga 3 ne zuwa 10 ba su yi ƙasa da 3 ba kuma ba su wuce 10 ba awa ilal kafi suka gudu suka tare suka shiga wani kogon dutse al-kahf a larabci ana nufin kogo haka al-ghar ana nufin kogo me bambancin su al-ghar kaga zaka ji garu saurin ko garu hira'in kogon hira da Hausa inda annabi yake ibada to in aka ce al-garu da larabci kogo ne wanda mutum daya biyu uku za su iya shiga shine kogo al-ghar da larabci amma aka ce al-kahf shine kogon da mutum 4 5 10 20 ma za su iya shiga kun bincin wannan abin da kyau shine ma'anar al-kahf 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 shine kogon da mutane sama da 3 zuwa 10 za su iya shiga to ana Allah sai kawo al-kahf bai kawo al-ghar ba al-ghar shine karamin kogo wanda zai dau mutum 1 2 3 kaga sayyidina Abubakar as-Siddiq ai sun shiga cikin kogo sun kuya kaga mutum ya dauki mutum 2 zai ma dauki mutum 3 shine mai al-burda al-busairi yake baiti yace was-siddiqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min arimi yace was-siddiqu fil ghari was-siddiqu lam yarima was-siddiqu Abubakar kenan manzan Allah yana cikin wannan kogon was-siddiqu da mai gaskatawa shine Abubakar akwai mai gaskiya akwai mai gaskatawa wallazi ja'a bis-siddiqi wa saddaqa bihi Abubakar da manzan Allah kenan to Allah sai ya ce it awal fityatu ilal kafi a lokacin da waɗannan matasan suka je suka buya suka tattaru a cikin kogon dutse da suka shiga suka zauna suka nitsu faqalu he suka ce me yasa suka bar gida saboda sarkin garin yana tilasta mutane kafirci su kuma saboda karfin tauhidin su suka ce da su bar addini su bi addinin kafirci ko su ko kuma su bari tauhidin su yayi rauni wanda su fita a gani su gudu su buye da imanin su faqalu suka ce rabbana ya ubangijinmu ba a roƙon kowa sai Allah rabbana ya ubangijinmu ka ganin suka ce rabbana ana kaddara ya unida ai faqalu ya rabbana suka ce ya ubangijinmu atina min ladunka rahmatan ka ba mu rahama daga wurinka wahayi lana min amrina rashada wahayi lana ka kimtsa mana ka mana tattalin rashadan shiriya ta farke na gaskiya min amrina daga al'amarinmu wannan hali da muke ciki na kunci kuncin kaga su magabata fa in suka ce muka so shiga kunci shine abinda zai taba imani su kaga bambancin su da mu kenan yanzu mutun na ce maka ya shiga kunci bashi da kudi ne su kuma magabata da sun ce maka sun shiga kunci kuncin ana so a taba imanin su tauhidin su zai rauni yanzu ta mun shiga kunci mun shiga uku an banu Allah lalace to tauhidi yayi rauni kenan amma su ba kudi baya cikin maganar an shiga matsala saboda karfin tauhidi da suke da shi suka ce ya ubangijinmu hayyi lana min amrina rashadan ka ainihin kimtsa mana shiriya na tafarki madaidaiciya dangane da al'amarin mu sai Allah ya ce
fadarabna ala azanihim bil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada
a karkashin wannan ayan da Allah ya ce wanda mu karanta kafin wannan Imam al-Qurtubi cikin tafsiri shi ga abin da yake cewa yace hadhihi al-aya wannan ayar sarihatun tayi bayani fillafilla dake dake ta bayyana komai cewar ya halatta al-firaru bid-dini mutun ya gudu da addinin shi dan ya tsira da imanin shi wa hijratul ahl kabar iyalanka ka kaurace musu wal awtani da garin da kake rayuwa ko garin ka na aihuwa khaufan min alfitna dan tsoron kada fitinka cikin imaninka warja as-salamati bid-din saboda kaunanka kubuta da addininka wan naja da kuma tsira min fitnatil kafirin daga fitinan kafirai to anan wadansu daga cikin matasa da aka samu shekarun baya can daga lokacin Obasanjo har zuwa yar adua Allah mishi rahama sun bar garurukan su sun koma suka tare a ainihin jeji suka kafa garin su a cikin jahar Niger suna kafa hujja da wannan ayar ina fata an gane wasu gudu da imanin su an fance wannan abin da kyau to malame suka ba su amsa da cewa a wannan baya halatta domin kana gudu ne an ya zamto inda kake rayuwar babu musulunci sannan inda ka koma din kuma akwai matsala yanzu in misali a ce ni da kai za mu gudu mu je mu tare a jeji muna ibada na farko mun rasa sallar jami'i murar sallan juma'a ina fata an gane ka akwai ababe da dama saboda ba hana ka ibada a nan ba duk ibadan da za ka yi babu wani gwamnan da ya sai hana ka duk tsiyan shi sai dai hana ka wutan nefa da tituna sun mutu ba za su gyara ba amma dai a ce an hana addini kan ba a isa ba sun dai na lokacin corona ko Allah ya kiyaye to da kace da ya halatta idan mutum yana rayuwa wurin da yake kafirci da yake darin jayi na farko kenan na biyu kuma bayan kafirci na da rinjaye kuma an hana ka addininka kun bace na abin da kyau yana daga cikin abin da nake ga mutane har a BBC na faɗa lokacin corona nace corona Najeriya corona ce ta ƙarya na farko kenan corona da gaske ne an yi ta a duniya ni shaida ne akan haka ra'ayil aini a Spain da Italy da America da China da gaske ne an yi corona an gane ko amma babu annoban da Allah ke kawo a ce duk duniya akwai ta wannan ba gaskiya bane ba ya saba da sunnan Allah in dai annoba ce wani wuri Allah ke kai ta ya hana wani wuri yanzu ana amai da gudawa anan ko ba haka ba ana sankarau ana malaria babu ita a Europe babu ita a America babu ita a Canada kun gano wannan abin da kyau su ma suna da wani ciwo a can wanda babu da shi ana idan ka dauki SARS kaga SARS ciwo ne babu da shi a Africa amma akwai shi a kasashen turawa to a ce wa annoba ta zo duk duniya kuma malamai suka yadda fa aka ta kulle masallatai to sai nace har mu a America da ake corona ba ce mu kulle masallaci ba kun fahimci wannan abin da kyau ko mu da ake corona da gaske din a inda take ba ce a kulle masallaci a zo ana kama mutane ba yanda mu aka yi anan inda zaka gane raunin imanin shugabannin mu da kuma lalacewa wasu daga cikin su da kuma lalacewa dewa daga cikin wasu daga cikin malaman mu Allah ta'ala ya samu mu fi karfin zukatan mu to bayan wannan abun ya faru sun shiga cikin gogo sun yi addu'a me biyo baya Allah ce fadarafna ala azanihim sai muka rufe kunnuwansu adarbu ala al-azan dalarati ma'anar shi al-inamatu ai alqaina alaihim an-nawma sai muka wurga musu bacci sun gama addu'a suna zaune kawai sai bacci ya dauke su kuma baccin a lokaci dai dukansu in ba Allah ba wa zai shirye wannan gaba ɗayan su kaf attaki Allah sai jefa musu bacci to saboda balagan qur'ani Allah bai ce ba fa alqaitu alaihim an-nawma sai da sanya musu bacci sai ce fa darabna ala adhanihim saboda me yace sai na kulle kunnuwansu malamai suka ce ma'anan kulle kunnuwa addarbu alal adhan lalle shine sanya bacci amma in akai amfani da shi a wurin bacci ana nufin bacci mai nauyi wanda babu wani ƙara ko ihu da zai tada kai ina fata an gane dan da mai mutun ke dashi a bacci kunne shine abin da ke saurin tada kai ai ƙara ko ai ihu ko wani abu ko a kira sunanka ka farka to Allah ya kulle kunnan babu ƙaran da zai tashe su an fahimci wannan abin da kyau Allah sai ce fa darabna ala adhanihim kaga balagan qur'ani kenan kaiwa matuka wajen iya bayani na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa darabna ala adhanihim sai muka kulle kunnuwansu fil kahfi suka zamto suna rayuwa cikin suna bacci a wannan kogo sinina adada shekaru masu yawa sai da suka shekara 309 suna bacci duk za mu karanta a cikin wannan sura dan na fara ba hukanun labarun ne shekara 309 suna bacci ka taba ga wanda ya awa 100 kuma yana bacci tuni za ka kai shi kabari ma dogon su ma za a ce ya mutu ina fata an gane shekara fa 300 ka kalle yawan shekara 300 kun bance na abin da kyau da tara suka yi suna bacci to anan bari in ba ku wani ijazul qur'an na suratul kahfi su waɗannan matasan sunan ita wannan surar me sunanta suratul kahfi da za mu fara karatu na ce muku ita ce sura ta nawa a qur'ani sura ta 18 kun fahimci wannan abin da kyau ita ce sura ta 18 a qur'ani in ka dauko lissafi daga fatiha to da Allah ya kawo kissan nan na ashabul kahfi aka sanya wa surar suna suratul kahfi to ayoyin da suke magana akan ashabul kahfi ayoyi 18 da cicip in ba Allah ba wa zai shirye wannan abu ayoyi 18 ne cip suke magana akan ashabul kahfi Allah sai yasa aka sanya surar ta 18 to bari in ƙara muku wani abun mamaki game da Qur'ani shi zamu tayi a cikin tafsirin nan insha Allah taliban ilimi ina ma da kuna rubutawa ba ku takabbara ba kawai a ce akwai biro da takarda dan in ya wuce shi kenan suratul isra'i suran da ke bin wannan ita ce sura ta nawa a qur'ani 17 nace tana bin wannan fa me ke bin 18 17 ko ba haka ba ita ce sura ta 17 cikin qur'ani suratul isra' me yasa aka sa mata al isra' saboda Allah ba da labarin isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa saman sama menene babban abun da annabi zo mana shi da ya dawo sallah babban abun da annabi ya dawo mana da shi duniya da ya je sama ya dawo ya karbo salloli guda biyar haka ne ko ba haka ba wanda da su ne ake bambanta kafiri da musulmi duk wanda ba ya sallah ba musulmi bane ba an gane ko to waɗannan sallah guda biyar din da muke raka'a nawa ne raka'a 17 ne sallan asuba raka'a nawa biyu azhar nawa biyu kuma hudu ya kama nawa shida lasar nawa shirga hudu magriba nawa goma ga uku isha nawa sha uku ga bakwai ga hudu goma sha bakwai babban abin da ya faru a Isra'ila miraji an karbo raka a goma sha bakwai sai surar ma aka sa ita ce sura ta sha bakwai in ba Allah bai da shirye wannan abu sahabban da suke rubutawan annabi ke ce musu sura kaza ku sata a bayan sura kaza ba su san meye dalili ba ina fata an gane to kaga wannan mu'jizan qur'ani kenan wannan ƙara nuna maka Allah shine Allah ce a gashe ka Allah jalla jalaluhu Allah ya ce sun zauna a cikin wannan kogo sai ni na adadin shekaru masu yawan gaske ka karanta ayin gaba Allah ya ce summa ba'asnahu bayan sun yi baccin nan na shekaru da yawa summa ba'asnahu sai muka tashi su sai muka farkar da su kuma Allah da ya tashi lokaci da duka sai farkar da su duka suka tashi lina alama dan mu bayyana kada ka ce dan mu san kuskure ne ina fata dan mu bayyanar idharul ma'lumi haka malamai suka fassara dan Allah ya riga ya sani babu abin da Allah zai waice dan ya sani misali a cikin suratul ma'ida ya alladhina amanu layabluwannakum Allahu bi shay'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man khafu bil ghaibi ay li bayyana Allahu ina fata an gane ba wai dan Allah ya sani ba dan ya bayyana ku ku sani shi already ya riga ya sani to nan li na alama dan mu bayyanar da ayyul hizbaini a cikin bangarorin nan guda biyu masu jayayya da juna ahsali malabithu amadan wane ne fi kiyaye tsawon zamanin da suka zauna a wannan ainihin kogon domin za mu karanta a gaba za a yi ta sabani su kansu za su yi sabani washin kwanan mu nawa ne anan ka da suka farka dai sai ce to ina ganin dai kaman wuni ne muka yi dan da safi muka zo yanzu kuma ga rana ta kusa faduwa shi shine hujjar shi kuma haka Allah shirya abun da safi suka gudu suka bar gari suka shigo kogo suna zaune suka yi ta addu'a har rana ta fito sai Allah ya sanya musu bacci da Allah ya tashi farkar da su sai farkar da su rana ta kusa faduwa sai ce ai tunda safi muna nan dai kuma ce ka ina ganin fa ba da yawmin ne ba kuma kai wuni guda ba suka jayayya tsakanin su da juna wani a cikin sai ce rabbukum a'lamu bima labistum Allah ne kada ya san kwanan mu nawa nan to sai wasu malamai suka ce ayyul hizbaini a wannan wurin ana nufin su a karan kansu sun rabu gida biyu da wanda suka ce wuni ne muka yi da wanda suka ce ba mu kai wuni ba wasu malamai suka ce a'a su kansu mutanen wannan garin domin lokacin da suka bar garin bayan shekaru 300 ba wanda yake rayi ba ma dan da yake rayi jikoki ma sun mutu amma an rubuta tarihi an ajiye kuma ana ta gaya wa mutane an yi waɗansu mutane guda kaza da suke wa sarki tawaye sun bar gari har yau babu labarin su yanzu ko anan misali a ce a Najeriya a samu waɗansu mutane su goma su zama ƴan tawaye manyan ƴan tawaye kuma sai a ce an neme su an rasa labarin su har abada ba zai bata ba gashi suna fada da shugaban kasa da gwamnati su sun goma sun ce sun rusa gwamnatin misali za a manta da su yanzu misali ko Bello Turji za a manta da shi yalla boy Bello Turji kenan ko shi ba za a manta da shi ba wani danki da nafin ya buga asalin sunna waya asalin sunna ya dauka assalamu alaikum wane ne yace ni ne wane wane daga jeji kaza danki da nafin yace wai 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 ranka ya dade yace kace su yalla boy da suka kira mu ka shine zaman lafiyarka da waɗannan mutanen ko ba haka ba to shine waɗannan mutanen garin suna ta jayayya waɗannan mutanen kan shekaru nawa suka yi ana ta to wannan jayayyen da suke Allah zai farkar da mutanen su shiga cikin gari a samu labari a zo wani abu kuma zai faru ina fata an gane a takaice da Allah ya ce summa ba'asnahu sannan sai muka tashe su lina alama dan mu bayyana wa duniya ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada daga cikin bangarori guda biyu wanne ne zai fi kiyaye adadin shekaru ko kwanaki da suka yi suna zaune na'am sai Allah ya ce mi
innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqqi cewar nahanu mu inji Allah na qussu alayka naba'ahu zamu laburta maka tarihin su zamu baka kissan labarin su bil haqqi da gaskiya labarin da babu ƙarya a cikin shi labari ne min indillahi daga wurin Allah subhanahu wataala innahum su waɗannan samarin fityatun waɗansu matasa ne amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangiji su imani na gaskiya wazidnahum huda sai muka ƙara musu shari'a sun yi imani sai muka ƙara musu shari'a wallazina hatadu zadahum huda mu'atahum taqwahum liyazdadu imanan ma imanihim fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel aqidan ahli sunna imani yana karuwa kuma yana raguwa wannan aqida ce da ya kamata kowa ya sani mu'tazila sun ce imani shay'un najami abu ne a daskari baya canjawa amma malaman sunna suka ce imani yakan karu kuma yakan ragu yana karuwa ne da karuwan ayyukan alkhairi yana raguwa kuma da raguwan ayyukan alkhairi ko kai karan kanka zaka gane a lokacin da kake yawan ibada sai ka ji kana da wani karsashin imani a lokacin da ka zama mai rauni baka kula da sallan farilla baka zikiri baka halartar majalisul ilmi kai dai ga kanan sai ka ji imanin kai yana raguwa wani abu ne da shawun tabi'i kowa ma ya san haka to sai Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wadansu matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu imani na gaskiya sai Allah ya ce wazidnahum huda sai muka ƙara musu shari'a akan wanda suke da shi ina fata an gane mun fara shiga kissan kenan zamu yi ta yi har nan da kwana biyu insha Allah kuma zamu yi ta fito da ajaibul qur'ani a cikin wannan kissan da izinin Allah ne ya kamata mu tsaya saboda lokaci yayi abinda muka karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntuɓe har sha Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna tawassuli da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ya ubangiji ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ya Allah oke okay. Da ku rubutocin da wuri yawa ya ce akwai asusun marayu wanda kamar dun Ramadan san masallaci akwai irin wannan ana san muna da shi a masallacin Miyeti akwai masallacin Malam Musa Adam mai hula akwai na marayu akwai na gidan yari akwai na asibiti wato akan kirkiro asusun ne don taimakawa marayu da ainihin marasa galihu musamman a cikin wannan wata mai alfarma to akan nemi taimako duk tsawon watan Ramadan wannan asusun aikin shi taimakon marayu insha Allah wanda yake da iko Bahaushe yace mai taro mai sisi amma dai ana faɗa ne ba shine abin da ake so ba kar ka kawo taro ko sisi Allah ya bada ikon taimakawa Allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan aiki da ake yi Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabaarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'iril muslimin ya rabbal alamin Allahumma qadhi hawaijana 'ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu 'alaykum